وصحبه وصحبه اجمعين، ومن دعا في دعوته وسنه سنته الى وجه الله. السلام عليكم ورحمه الله. barkan mu da sadaqa wannan yau da kuma da yaki da biyar da watan Afrilu shekara ta 2000 watan Mai shekara ta 2000 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. wannan kuma shine darasi na 79. jiya idan ba manta ba mun shiga cikin babul lughata, babin da yake magana dangane da abin da ya shafi tsuntuwa, hukunce-hukuncen tsuntuwa. Mun karanta hadisin farko cikin wannan babi shine hadisin Anas dan Malik malaki an Anas qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi tamratin fi tariq. An karbo hadisi daga Anas dan Malik, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce kan hanya sai ga dabino baya ɗaya tak faqala, sai manzon Allah yace laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha, ba dan ina jin tsoron ta zanto cikin sadaka ba da na ci. Muttafaqun alayhi. Bayani kan wannan hadisi da sharhin sa ya riga ya gabata tun jiya. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani. wa an Zaid ibn Khalid al-Juhani qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa ta'alahu an al-luqata fa qala i'rif ifataha وركاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال وما لك ولها معها سقاؤها وإذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. wani hadisi an karbo shi daga Zaid ibn Khalid al-Juhani, Allah ya kare da gare shi. Qala Zaid yace ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wani mutum yazo wurin annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi. Fa sa'alahu anil luqata, sai ya wa annabi tambaya dangane da dukiyar tsuntuwa. mutum ne yana tafiya sai ya tsinci kudi, menene hukuncin sa? فقال في منزل الله اعرف إفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. اعرف إفاصها يكو كرن كداني مذوبين كدن ووكاءها دم كلنسو أبين داك كل كدن دشي قال بيدا متانيس كان زوبا كدنسو كو عاتكين مذوبي كوهن داك يشي دفاتا كوهن داك يشي دسوما دا ما لن يأكوك سلوتو نهاك ميلا يفاظو eh putra ke je bata ti to kunna kunna to kaji ma to kullum wani ne tafi da kullum bai zo ba kan kai kuma gashi har na ko kuma arfa take sai dai jama'a su danya hakuri wanda suke cikin duhu daga wancan office din ne makullin putular rai ai hakuri idan Allah ya kawo shi kila yanzu za a abin nan za sai a kude sai a kunna insha Allah. maza Allah ta rufe irin ifasaha, ifas kamar yadda muka faɗa da yawa ainun kasra da kuma fat ya zanto shi ne mazubi, abinda ake zuba kudin a ciki. irin a da ana yin fata a zuba kudi a ciki, waɗansu kuma su yi son masu zuba kudi a ciki. wika shi ne maɗaurin, bayan mutum ya sa kudin a cikin fata ya tattare ta tattare kuma sai ya sa maɗauri sai ya kaure, to wannan shi ne wika. sai manzo Allah ya ce irin ifasaha, yi kokarin ka gane mazubin kudin wa wika'aha da makullinsu, abinda aka kulle kudin da shi. sun ma'arif hasana, sannan sai ke jigiya har tsawon shekara guda. malin ya yi ɗan ba da ƙasa ya ce al'ifas alwiya'un lari ta kunu fihin na fasatu min jildin wa nahwihi. idan an ce al'ifas a larabce ana nufin alwiya mazubi, allazi takunu fihi nafaqa, wanda ake zuba kudi a ciki, abin kashewa ciki, min jildin, wanda an yi shi da fata ne, wani hawi ko makamancinsa. walwika'u, abinda ko ake nufi da alwika'u a larabce, alkhaytu allazi yurbatu bihi famu siqa, shine madauri wanda da shi ake daure bakin salka, to shine ake kira wika da yawa wawun kasra. amma shi ibn manzur al-ifriqi cikin littafin lisanin arab wanda shi ne mafi girman dictionary a larabci yake cewa da alwika da al-ifas dukkaninsu akan kawo ɗayan ana nufin dan uwansa, a kawo kuma dan uwan kuma shi ma ana nufin dan uwansa, ma'ana suna ɗaukan ma'anan juna.
suna shiga juna ta fuskar ma'ana. Mazhab abu ne guda biyu, mazhabi da makulli. To wani lokaci sai ana nufin makullin sai a ce al-ifas, ana nufin mazhabin sai a ce al-wika, wani lokaci kuma sai a ce rikita ma'anan al-ifas shine mazhabin, al-wika shine madaurin. Ina fatan dai kun fahimta. Lalita, eto, ni ba san hausar bane ba, inda makaranta, inda masana hausa sun amince shike, lalita shi ne hausar bauchi ce ko? Kanu ne yake hausar bauchi. Inda akwai masana masu bincike da nazari kan harshen hausa sun amince shike ne, mun kuma mun sallama, rabana rayatul istislam, mun yi salanda mun miƙa wuya. I'rif ifasaha wa wika'aha wa thumma arifha sana. Sannan kai cigiyarta ita wannan dukiya da gatsunta, ko ita wannan tsuntuwa da gatsunta, ai al-luqata din kenan, sanatan har tsawon shekara guda. Fa in da'a sahibuha, idan ma'abucin wannan kuɗi ya zo, fa a'tiha iyyahu, amma sai aka shafe wannan jumlar, sai ka bashi kayansa. Wa illa in ko bai zo ba, fa sha'anuka biha, to sai ka shafe galinka da dukiyar kai, ta zama ta kake. Wato wannan abin da ke nuna ba, idan mutum ya tsunci kuɗi, matukar kuɗi ne, ba waɗanda suke a ƙasa ba, masu daraja ne, masu ɗan kauri ne, to sai ya yi ƙoƙarin kiyaye mai kuɗin ke ciki. Idan a cikin zaka ne, wata irin zaka ce, farati, bakati, wato ainihin jace, wata iri ce ya rike launinta, da kuma wato sinadarin da aka yi jikar da shi, fata ce ko roba ko menene ko tsumma ne, ya kiyaye wannan sosai da sosai. Sannan kuma sai ya ƙirga kuɗin, ya san yawan su. Bayan ya kirga kudin ya san yawan su, ya san yan naira 50 nawa ne, yan 20 nawa ne, 10 nawa ne, duk ya san wannan ya rubuta a cikin takarda. To da ya zo shelar zai yi, ba zai fada wa mutane cewa jama'a na tsunci kudi yan naira 50 guda 10, yan 20 tal, yo wannan ai kowa ba zai cina shi ne, kowane ma in cina iya cewa lalle ni ne mai su. Abin da zai ce jama'a na tsunci kudi, dukkan wanda ya jefar da kudi daga jiya zuwa yau a daidai wuri kaza, to yana da dama ya zo ya yi bayani. Jama'a kun ji, eh sai ya tafi sa. Shelar da zai kenan, duk wanda yanzu zai tafiye da a wannan shi zai tambaye shi, wata irin da ta zama ka dinka ciki kaza ce, me ya launinta kaza ne, me ya matsalarta kaza ne, yaya adadin kuɗinka suke, sai ya yi bayani. In ya faɗa dalla dalla daki daki kamar yadda ya kamata, to sai a ɗauki dukiyarsa a bashi. Idan ya kasa faɗa kuma sai a ce je ka ba naka bane ka, an tsunci kuɗi cikin zaka, shi kuma ya ce na zuba su ne cikin irin leda ba ɗin, sai ta wannan ba naka bane ba. An ɗauka cikin bakar leda, shi ya riga ya ce ta fi ledar jaki, sai a ce wannan ba naka bane. Naira 50 ne kuɗi ya zo, a ce na naira 20 ne, ka zuba naka bane ba. To wannan ta'arif da mutum zai har tsawon shekara guda, shi ne malamai ke daɗa bayanin cewa ita shela ko cigiya da ko abin da za ka yi na cewa ka tsunci dukiya, yaya za ka yi ka yi ta? Suka ce galibi a watan farko da ka tsunci kuɗin ya kamata a duk mako Allah kalli ka bada shela sau biyu ko su uku a kowane mako. Ba wata aka yi kullum kullum ba ka da aikin yi, bayan ka tsunci kuɗi kuma shikenan ba ka da aikin yi, ka yi ta ne ba ina mai kuɗi, gobe ina mai kuɗi, TV safe da yamma, to kai kuma ka rasa aikin yi bigin. A to abin da za ka yi a kowane mako Allah kalli ka ware kwana uku za ka yi shela, kuma in za ka yi shelar sai ka yi ta a daidai wuraren da suke makwabtaka da inda ka tsunci kuɗin. Idan ma'aikata ce, idan masallaci ne, idan makaranta ce, wuraren da suke makwabtaka da wajen. To amma a yanzu hanyoyi sun sauƙaƙa, tun da mutum zai iya zuwa ya sanar ta hanyar kafar rediyo, ya tsunci kuɗi rana kaza da watan kaza, daidai kan titi kaza, daura da ma'aikata kaza, ko kusa da kanti kaza, dukkan wanda ya san ya jefar da kuɗi a daidai irin wannan yanayin lokaci, to ya zo ya bayani don a ba su kuɗinsa. Kaga idan ka sanar a rediyo kai ba sai ka yi kenan ba. Idan aka yi shekara guda ana ba da sanarwa, babu wanda ya zo ce na shi ne kuɗi sun zama naka, halal ɗinka, kul hani an bari'a, ba komai sai ka ci kayanka, ko fan nawa ne, ko dubu nawa ne, ko miliyan nawa ne sun zama naka, sai ka cinye kayanka sun zama halal. Amma bayan cigiyar shekara guda, karfi manta a darasin jiya mun ce kaɗan daga cikin dukiya irin wanda suke wato la tatabawwa himmatu awsatin nas, irin wannan ba sai an yi cigiya ba. Mutum yana tafiya naira biyar kan titi, Allah ka ɗauka ne ka kashe kawai abinka, ba ni maganar cigiya. Duk abin da yake mai karancin daraja ba sai ka cigiya ba, za ka ɗauka nan ba sai ka cinye kayan ka. Sai dai idan ka ɗauka kafin ka yi amfani da shi, wani ya zo ya bayani cewa na ne fita sufa su zai gaba shi, ba wanda ya zo kuma da ba kai ba sa ka cigiya ba, sai ka cinye shi kenan, ta riga ta wuce. Wa alaikum salam. Idan har bayan an yi shekara guda ka riga ka kashe kuɗi sai wani ya zo ya yi bayani, a cikin bayanin da ya yi ya kawo tsofaffi filla-filla na da kuɗin da ke wurinka, naki ne sai ka biya shi. Fa in ja'a sahibuha, in mai dukiyar ya zo sai ka ba shi kayansa, wa illa in ko ba haka ba fa sha'annuka biha, sai ka shafe galinka da wannan tsintuwa, in ji manzon Allah. Qala, sai mai tambaya ya ce fa dallatul ghanami, yaya za mu yi da fatattun awaki ko tumaki? Mutum na tafiya sai ci karo da rago ko tunkiya ko akuya, ta bata bai san mai ita ba, ya tsinta a wurin da a iya yin tsintuwa, a nan wurin ya kamata mu kiyaye. Komai ana kallon urfi na rayuwar mutane yadda suke. Yanzu mun riga mun saba a waɗansu garuruka, mutum na sakin dabba da kanta da zai ta yi kiwo kuma ta dawo gida, wani lokacin da ɗan kiwo, wani lokacin ba ɗan kiwo. Ka koda a nan cikin gari wani sai ta saki tunkiyarsa ta yi yawonta, duk yadda za a je za ta dawo gida ta kwana. To nan gurin kana tafiya a nan gurin a kan titi dai kofar Nasarawa ko kofar Wanti, shi kenan sai ka tunkiya ko rago, sai ka ce ka tsinta, ba a tsintuwa a nan gurin. Kaga ba a yin tsintuwa irin wannan yanayi, ba a tsintuwa a nan gurin, dan karo ne zai ce to gashi sai an ce ga tsintuwar rago ga yadda take. To galibi dhallatul ghanami an fi yin ta ne a daji, kaga rago shi kadai a dajin Allah. Dajin da yake akwai tsammanin ma akwai namun daji a ciki, to a nan gudun su wata tsuntuwa take tabbatuwa. Amma ka ga raguna goma da garke guda, ai nan ma ba a tsuntuwa, dan ba ɗaya bane ba. Kun fahimta da kyau? Suka sai da shi fa dallatul ghanami, idan ɗaya daga cikin dangin tumaki ko awaki suka bata, mutum ya ci karo da tsufa, menene hukunci? Kala sai manzon Allah ce hiya laka aw li akhika aw liz-zibi. To wannan rago ko akuya dai naka ne ko na dan uwanka ko kuma na kura, ma'ana ka kama ka tafiyar ka da shi, in baka samu wanda, in kai baka kama ba wani yazo zai kama, in ku duka kuke dauka dai kura za ta zo ta cinye. Huwa laka hiya laka aw li akhika aw liz-zibi. To me yake nufi da hiya laka? Ma'ani laka anta akuzaha, sai ka karba sai ka yi cigiya tsawon lokacin da za ka yi cigiya na shekara ɗaya din can, in mai rago ya zo ka bashi, in mai rago bai zo ba ya zama na kake. Aw li akhika, ko dan uwanka kai ka ci kama a wani ya zo gani, shi ma zai je rike har tsawon shekara yana cigiya, idan mai rago ya zo ka bashi, mai shi bai zo ba ya zama na shi. Aw li dhi'bi, ko biyan duka in baka dauka ba sai kura ta zo ta cinye. Wannan shine abin da ke faruwa, a ce wannan ya nuna kenan inda za a iya tsuntar rago shine inda in ba a kama shi da kura za ta yi ta cinye. Kaga kenan banda kofar Nasarawa, banda kofar Wanti, banda cikin gari, wannan gurin wata kura ko za ta shigo ta cinye a mutum rago, a wurin haka ba za ka tsuntar rago a nan gurin ba. To me kake magana? Idan ka tsuntar rago ko tunkiya ko akuya, dama za ka je ka ajiye su har mai suwe. To wajen ajiyar ne aka ce kana da daman ka aikata ɗaya daga cikin al'amura guda uku mafiya kyau. To sai suka ce mafiya kyau gawa, mafiya kyau ga mai ragon ko mafiya kyau gare ka. Sai aka ce maslaha zakalla, gyara, menene zai ka haifar da gyara ga shi mai ragon? Sai ka yi ɗaya daga cikin ababen nan guda uku. Ɗaya daga cikin hanyar farko, kana tafiya da ragon ka je gida ka yanka kayan ka ci. Kafin ka yanka da maka tambaya a kasuwa, yanzu wannan ragon ya ku masu sayar da raguna zai yi nawa? An ce ai wannan ragon zai 3,000, sai ka rubuta sai ka ajiye. Rana kaza ga watan kaza na samu rago na cika da ragon da kimar sa ya kai naira 3,000, sai ka rubuta ka ajiye. Sai ka cinye rago kawai abinka, sai ka yi ta cigiya da mai ji ya zo tsawon wannan shekara, sai ka ɗauki naira 3,000 ka bashi, da shi ne kimar ragon sa a ranar da ka tsince shi. In ko ba za ka yi wannan ba, sai ka kai shi kasuwa, sai ka sayar, sai ka ajiye kuɗin. Idan ya zo ka ɗauki kuɗi ka bashi. In ko za ka iya kiwo, dama kana da girki, kana da garke, kai makiyayi ne, sai ka sa shi cikin ragunanka ko cikin dabbobinka ya ce har tsawon shekara guda. Idan ya zo ka bashi, in bai zo ba ya zama naka. Ko wata ɗaya kai daga cikin hanyoyin nan guda uku ya halatta. Idan ka ajiye tunkiya sai ta haihu, ƴaƴan nasa ne. To dai kana da dama ka ɗauki ladan kiwonka. Wannan kuma za ka yi ne bil ma'ruf ta hanyar da lafiya shari'a. Ko da shi wancan mai rago ya rago ma baya haihuwa shi kadai, to ai idan ya zo zai karba shi kana guda, kana bashi dusa, kana bashi ruwan tsari, kana bashi menene da menene, idan ya zo sai kai masa lissafi sai biya ka. Duk abin da ka kashe wa rago idan ya zo shi zai biya ka, ya karbi ragon sai biya ka wannan abin. Sai dai in ka ga dama ka yi sadaka fi sabilillah, to shi kenan. Kala fa dallatul ibli, sai ya ce da manzon Allah, to ya zamu yi da raƙumi idan ya bata? al-ibil bata tura kuma mutum ya tsinci rakumi kala wa malaka walaha sai maza Allah ce ina ruwanka da rakumi ina ruwanka da dangin rakuma ma'aha sikauha ruwan suna tare da su wa izaduha takalmun suna tare da su taridul ma'a sukan dangara su je su sha ruwa su yi tafiyar su wa ta'kulu shajara kuma sukan je su ci wato ainihin ganyen itace hatta yalqaha rabbuha haka rakuma ke kaiwa da komowa har mai su ya zo kai makayanta ma'ana ba za ka ɗauki rakumi ba saboda me aka ce ka ɗauki tinkiya ko akuya ko rago amma ba za ka ɗauki rakumi ba saboda tinkiya da akuya da rago idan ba ka zo ka kama ba wani bai kama ba kula za su ci amma rakumi ko ya fi ƙarfin kura shi yasa manzo Allah ya ce malaka wala ina ruwanka da tinkiya lake su ga sama a haka kawo ba wato ainihin tankin ruwansa wata tank ɗinsa yana tare da shi dan rakumi dai sha ruwa sosai sha kwana 20 bai sake bukatar ruwa ba baya bukatan wai sai kai maka sai da yake ka maka rahama irin wanda rago ke bukata wa izahu hatana da takwanta wanda yake kamar takalmi a wurin dan adam duk abin da zaka taka baka da mu ta ka buke ta ka sa ka taka abu mai abin nan amma la kuma baya da mu saboda wannan takon nashi ko fatan sa shine kiza mali yayin lamba da kafa yake sikau ha dufuha abin da yake nufi da sika shine cikin rakumi din wa kila unukuha wadan suka ce wuya wai amma da sikau ha shine ciki wa hizauha kufuha kufin rakumi din ma'ana takwansa ko kofatansa wa tare bi zalika ila istighna'iha an al-hifzi bima rukiba fi tibaiha min al-jaladati ala al-atash yace mallan yace manzon Allah yayi nuni zuwa ga wannan abu guda biyu da rakumi ke da shi takwansa da yake takawa da cikinsa da wannan karamin wata tanki ne ila istighna'iha an al-hifzi yadda rakumi ke wadatuwa manzon Allah na nuni ne yadda rakumi ke wadatuwa an al-hifzi ba sai an samu wata kariya gare shi ba bima rukki ba fi tsibaiha saboda irin abin da Allah ya hauhawar a ɗabi'ar rakuma min al-jaladati ala al-ardhi wajen kokarin da turiyar rike kishirwa wa tanawud al-ma'kul bi ghairi ta'abin da irin yadda suke cin abinci ba tare da wahala ba idan ka zo wajen rakumi a abin nan tumaki da awaki ga ganye a saman bishiya ba sa iya ɗaukowa da kansu sai an hau an karyo musu rakumi fa wato zai mika wai sai kai kan sai tafi kaga wannan san abin da yasa aka ce ka dauka ka rike dan kada su salwanta wannan ko an sake ta ba za su salwanta ba kale sai ta kaiwa da komowa har mai yi zo kama kanta wala ta ta ji ila multaqin dan haka la kuma ba ka bukata zuwa ga wanda zai zo ya tsince su kalganami kamar da kuma kida waki ke da wannan bukata bari mu kammala hadisin ko تارب الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها متفق عليه وانا حديث امام البخاري ده امام مسلم سكرويتو كاغا يا بينا منا واتو انشين كسو كسو نا ابن تنتوا اذا ابن ده aka tunta ya zanto dukiya ce ga yadda za a je a rike abin da aka dauka a ciki a kiyaye shari'a ba da kelle shekara guda idan tunkiya ce ko akwai ga yadda za a yi idan la kuma ne kuma kyalle ke kai ko mutsa na Allah san
ta ta
kan eh kamar ya inda shari'a ta kayyade
kamar yawan
a tunjiya mun yi magana muka ce dukkan abin da ke lata tabau ha awsatun nas me muka ce haka mai yake da lata tabau ha awsatun nas dukkan abin da mutane na saka tsakiya ba sa lura da shi suna kawar da kai su bar shi to wannan ya zama kadan irin wanda in ka tsaka ba sai kai cigiya ba dukkan abin da ke sama da haka kuma shine zaka abin nan baya masa iyaka da zaka kaza tunda wannan awsatun nas a kowane gari daban suke da wani gari dangane da dukiyar mutane ko talaucin su dangane da birnin cingari ko kasancewar sa kawai amma dai ko ina matakan mutane guda uku ne mataki na kasa mataki na tsakiya mataki na sama to duk abin da mutanen da suke mataki na tsakiya ba su damu da shi ba ya zama ɗan kaɗan kenan to wannan kuma ana barin mutane da urufin su yadda suka saba a garin su alaikum salam sani ya waɗansu malamai sun ce daidai suke da rakumi dan saboda ita ma rakumi wato ainihin kafuka ta yi kama da shi waɗansu kuma suka ce a'a manzon Allah ya yi shiru a dangin rakuma dan a yi ijtihadi wanda ya ga zai riskar da su a dangin shanu dan a yi ijtihadi wanda ya ga zai riskar da su da tumaki da awaki za a iya tsinkar su wanda ya ga zai riskar da su da rakuma to ba za a tsince su sai kyale su to a nan gure idan aka ce kai ijtihadi a ina za ka sanya shanu a cikin sun fi kama da dangin raguma ne ko sun fi kama da dangin tumaki da awaki ba fa kama ta halitta ba kama ta karfi ta kare kai ko rashin kare kai Kuna da tin yada? Wai? Kunga wannan abin da kuke yi shi ne ijtihad. Kowa na kokarin ya kalli suka kaza ya ce za su dace da tumaki da awaki ko kuma za su dace da raguma. Tabbas wannan kuma malamai sun riskar da su da raguma, wadan sun riskar da su da tumaki da awaki. Sai muga waɗannan ababe guda biyu da raƙumi ke da shi manyan kasiya guda biyu. Farko juriya kan kishirwa, na biyu kuma iya ciyar da kansa da kansa baya buƙatar a karyo masa da abinci daga sama. Tana da wannan? Tana da juriyar kishirwa? Tana za ta iya karyowa abinci daga sama yadda raƙumi ke karyowa? Dangin tumaki za mu sa. Dangin tumaki za mu sa. Na. Mutum ya tsunci kuɗi ya fara tigiya kafin a kai shekara kuma sai aka sace kuɗin a wurinsa. Daga baya bayan an sace kuɗi kuma sai ga mai kuɗi ya zo na bayan kuɗinsa. Shi kenan mai kuɗi ya yi hasarar kuɗinsa. Kai ba za ka biya shi ba. Don wanda yake ya yi tsuntuwa har ya ajiye ya fara tigiya. Ana kirga shi a matsayin amintaccen mutum. Sai za ta lifar manu laya zuman idan dukiya ta salwanta ba za a ce dole sai ya biya ba. Suka ce in ka ga ya biya to ya yi sakaci ko ta'addanci. Ya yi sakaci ko ta'addanci. Yanzu ta'addanci kamar rago sai ka zo ta ɗora masa wato buhu ka ce ɗauka irin yadda ake ɗaurawa jaki sai ragon nan ya faɗi ya mutu bayan kuma na tsuntuwa ne fi muddatu ta'rif cikin daidai lokacin da ka fara tigiya. Yanzu wannan akwai ta'addanci ko babu? Dole sai mutum ya biya mai rago kuɗinsa. Ina fata an fahimta. Ko mutum yayi sakaci, mutum bai kiyaye abu ne da ya dace ba, barawa ya zo dauke dole zai biya. Amma matukar bai sakaci ba, matukar bai ta'addanci ga dukiya ba, kun ta yi aji ya kiyaye yadda ke kiyaye dukiyarsa, to sai ya sa aka zo aka dauke to ba biya a kansa. Ba zai biya ba. Wa an radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man awa dallatan fa huwa dallun ma lam yu'arrifha rawahu muslim. Hadisi an karɓo shi ne daga Zaid ibn Khalid al-Juhani, yace manzon Allah yace man awa qallatan wanda ya kamo dalla batacciyar dabba fa huwa dallun, to lalle shi ma ya zama batacce ma lam yu'arrifha mutkar bai tigiyarsa ba. Wato kenan irin batacciyar dabbar da shari'a ta yi izinin a kama rago da tsinkiya da akuya da sauransu da muka yi bayanin su, to dukkan wanda ya kama ta to ana kirga shi a matsayin batacce sai fa in ya kama da nasan zai yi mai tigiya. Amma mutumin da ya kama da nasan shi kenan ta zama tashi bai yi tigiya ba to ya zama batacce. Abin da ake nufi da batacce a nan wurin ba wai kafirin da ya kafirta ba, a'a mutumin da ya kauce wa tafarkin gaskiya ya kauce wa tafarkin adalci. Wannan hadisi Muslim ya rawaito. وعن إياب بن همار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ إفاقها ووكاءها ثم لا يكتب ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن قزيمة وابن الجارود وابن حبان. وانا حديثي انكرقه لقى عياض ابن حمار الله تتارى الجابريش قال ايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذنزل النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من وجد لقطة وانديك سنتوا وانديسا ما ابن سنتوا فليشهد ذوي عدل to ya kafa shaida na adalai guda biyu. Kaga wani karin hukunci da babu shi a hadisan baya. Fali yushhid zawai adalin, kana tafiya sai ka tsinci kuɗi waɗanda suke adadin su ya kai a tigiya. An gane ku? 3,000 ne, 5,000 ne, 100 ne, menene? Shi kenan sai ka samu adalai guda biyu. Kace zama shaida. Ku zama shaida wanda na tsinci kaza da kaza a yau rana kaza ga watan kaza a daidai wuri kaza a lokaci kaza. Sai ka rubuta, sa hannu, ka sa hannu, sai ka aje a gidanka. Me ya amfanin wannan shaida? Amfanin ta shi ne za ka yi tigiya shekara guda. Idan an kai shekara guda mai shi mai zo ba ya zama naka, ko ba haka ba? Idan ya zo kafin shekara guda fa bai zama naka ba, za ka ba shi kayansa. To ka fara tigiya mako ɗaya kuro kai ba kai ka koma wata ba kai ba cikin sai Allah ya karbi rayuwarka. To dukiya ta zama talauke nan shi maka da rasu gado ba rasu gado hutun da akwai bukatar shekara guda to shine amfanin shaida dan kada magada su ko inda ba sai da ka tsunto kudi ka kawo gidanka ka ajiye ka fara tijiya da wata ɗaya kuma sai ka mutu magada su bai wa mutane da za su yi kudin baba ne. To amma idan an sanar da shaidu guda biyu a dalai da an zo bayan an gama bayani sai su mayar da jawabi cewa to kar dai kumanta mahaifin ka akwai kudin tsuntuwa a wurinsa wanda lokacin na shekara guda da za a yi ana tijiya bai yi ba ballan sana'a ce sun zama nashi kudin nan kuma su kaza ne adadin su kaza ne an tsince su wuri kaza. Dan haka sai a wakilta waye zai ci gaba da yin tsunta da yin komai cigiya ke ko kuma a ɗauka a baiwa gwamnati ta ci gaba da yin cigiya an gane ku shine fali shine da waye adalin sai ya kafa shaidu guda biyu ma'abuta adalci. To wane ne adali? Galibi idan an ce adali mukan ɗauka mutumin da baya aikata kaba'ira kamar da ɗansu malamai suke cewa al'adlu man yajtanibul kaba'ira ويتكي في الأغلب الصغائر وتشي آدلي شيني واندكيني سنتر كبائرة لبعضها كما أمكي رنجايا هالا ينسما يناني سنتر الصغائر إذا كتوني شيني آدلي توقف فما سما آدلي كون قريبي أنت دي أنا يكون أم فإندكو أشي شي آدلي دان أبند عبدالله دان أباس كتوى إذا كتوني كبائرة لصغائرة تويا ذاكوي كواري منيني كبائرة منيني صغائرة شيتي لا كبائرة مع التوبة ولا صغائر مع الاستمرار با wani laifi da za a ce kabira ce matukar mai shi Allah ya azza shi da tuba ba wani laifi da za a ce dan kankane ne matukar mai shi ya ci gaba da yin sayo da gobe yau da gobe da haka nan da haka nan sai ya jirkice sai ya zama mai kabira fa inna as-sagha'ira tatahawwalu ila kabiratin ma al-istimrar 'alayha ka ko wannan magana ce mai karfi zaka iya karfafa ta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa iyyakum wa muhaqqaratud dhunub ku kiyaye kananan laifuka dan laifi kankani kaga cewa ai kallo ne ba komai ai kaza ne ba komai dan kankanin laifi kai dai tunda ka kyale wa banka na ganin wannan karamin babu laifi manzon Allah ce matsayin kananan laifuka illar su kamar matsayin matafiya ne sun sauka a wurin da suka yada zango za su dafa abinci sai babu itacen za a dafa abinci sai shugaban tafiya ya ce da su kowa ya tafi ku shiga cikin dajin nan ba abin da nake so kawai illa kowa ta komin sanda daya ko tsumangiya daya ko bulala daya ko dan itace daidai da kan asuwaki guda daya shi nake so ku je ku kawo. To da suka tafi wannan ya kawo nasi wannan ya kawo nasi idan aka haɗa sun zama me sun zama itace yake da wannan sai ga sun dafa gudunsu sun yi tafiya su yake to aka kananan zunubai suke suna taruwa har su je su kai mutum cikin wuta. Shikenan babu wata saga'ira ma al-istimrar babu kuma kaba'ira ma at-tauba abinda ake bukata kafin mutum ya zama adali ya zanto ayyukansa na alheri suna da rinjaye kan ayyukansa na barna kashi 70 ne 80 ne 90 cikin 100 alkhairi ne ka danne wannan to wannan ya zama adali kenan. Da ba ta aka yi adali wanda baya zulmi ba ba wanda yake adali baya zulmi dan ba masu bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko wani mutum zai ka samu a godon kurakurai ta tare da shi wani kurta jawabin kabuwa haka suka ce kowane doki kowane ingirman doki zai yin tuntuɓe watan wata rana. Don haka sai ya kafa shaidu guda biyu wajen wannan kafa shaidu guda biyu falli yushhid fi'ilul amri ne da khalahu lamul amri fi'ilul mudari ne da khalahu lamul amri fi'ilul mudari ne ga kuma lamul amri da ke kunshe da horo da umarni ta shiga cikinsa. To wannan umarni me yake fa'idantarwa shin yana fa'idantar da wajibi ko yana fa'idantar da wato ainihin mustahabbanci malaman mazhaba guda uku suka ce ai wannan umarni na mustahabbanci ne ba ta aka yi dole sai ka kafa shaidu guda biyu dan kai tsuntuwa amma dai an fi son haka haka malaman mazhaba guda uku suka faɗa ɗaya daga cikinsu ya zage bi guda ce wajibi ne dole ne sai ka nemo shaidu guda biyu matukar abin ya kai yadda za a yi mutiyya. To wannan kalma ta dole ku lalle tana da ƙarfi cikin wannan hadisi domin umarni idan ya zo daga manzon Allah ana ɗaukar shi a matsayin wajibi sai in wani abu ya zo ya karkatar da shi zuwa ga mustahabbanci in babu karina dole ku ɗauke shi a matsayin wajibi kenan. Balli ya ci gidi da waye adalin wali ya fasi fasaha kuma ya kiyaye mazubin kuɗin wawika'aha da maɗaurinsu sun mala ya kutum sannan kar ya ɓoye cewa na ya tsuntuwa lalle ya ce la wala yughayyib kar ya ko kar kuma wato ainihin kar ya yi tazyib shine wato ainihin ya ce ya tsunta amma ya ƙi bayanin jakar da ya ɗauka a ciki ko maɗaurin an gane ko ghayyaba al-ifas wa ghayyaba al-wika dai idan ka koye zakar ko ka koye madaurin yaya mai shi zai iya dawon nasa ne wace sheda zai gaba dan wani zai iya wannan ba dan koyar ba dan duk wanda yazo zuwa ce ba na gaba duk wanda yazo ba ne ce ba na gaba ne ba duk wani to yi mana bayani mana kai kai bayani shi yayi bayani karka koye wani abu daga ciki ma'ana in dai an zo karka koye wani abu daga ciki ba ana nufin za ka shelanta wancan ba na'am ina jinka
za a yi iya sunan da aka yi da ruwayar baya da wannan ruwayar wannan umarnin ya zama ta
bukabanci saboda wancan ruwayar
da yi ya ce wannan ruwayar da suna
shi amma dai za a inganta shi ke abin da muke bukata ta inganta ya za su hala hadisu ko wa maza haɓi ai ba wata karina a cikin can da za ta hana wannan wajibcin eh amma kuma ba ce ba ka ra'ayi yau wannan sai zan tokari ne akan wancan ba kin karo yake da shi ba na taka bi ma saka da annal hadisi sabi eh wannan ba wani gwaji ai ba kin karo suka bala bala jami'i sa ai kada ana in jami'i bayan al hadisi to hunaka ta'arudun fi zahir amma babu ta'arudu shi kenan hadal hadisi na taka bi ma saka da annal hadisi al-akhar shi abin da yake ziyada ko ziyarta suka ko makabula ce fain jaa rabbaha faru ahqu biha in mai wannan dukiya yazo to shi ya fi cancanta a bashi wa illa fa huwa madallahi yutihi man yasha in ko ba haka ba to wannan dukiyar Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya so kai da ka tashi ciki a kai ciki a kawai shekara ba wanda yazo sai ka cinye kayanka rawahu ahmad wal arbatu illa tirmidhi malaman hadisi guda hudu sun ruwaito haka marwayatan hadisin nan haka imam ahmad ya ruwaito cikin waɗannan kowa ya ruwaito in banda tirmidhi wa sahahahu ibn kuzaima wa ibn al-jarud haka ibn kuzaima da ibn al-jarud sun ruwaito hadisin ibn hibban da ibn hibban hadisi ne sahihi ne na'am kamar ya yake kare fito da abin sosai mu gani wani da wani sura ke da sai a sake taba duk idin guda biyu a da resina kariya ne a duniya in ba kiyama ta zo ba sai an zo kurbata sai ka sake kafa wadansu na dai zahiri kai ne za ka biya ke dai shi ya mayar maka to wajen mayar maka zai zama wajibi ya mayar maka tunda kai dai shari'a ta wajen kawo ka a tare wajibi ne kanka a yamakon kai ne sai ka jigi dan rediyo ya dauke maka nauyi domin ka tara ba ka jigi dan rediyo ka sanar ba kai ne kai ta sanarwa da kanka za ka nemi ya biya ka ladan sanarwa da kai ta yi da shiya to in ta nawa za ka nemi ya biya ka wajen in ka je ka biya a gidan rediyo dan aikin da shari'a ta dora maka ne sai ba kai ba sai ka je ka biya gidan rediyo su yi a madadinka ba zai biya ka ba kai da sirrika ne mulada wajen Allah ta wa ana Abdurrahman ibn Uthman at-Taymi radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naha al-luqatati al-hajj rawahu Muslim wani hadisi an karbo daga Abdurrahman ibn Uthman at-Taymi Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani dangane da luqatatul hajj kantuwar mai aikin hajji ma'ana matakar ka riga ka shiga harama ta aikin hajji sai ka ga kudi bayan ka riga ka sanya ihrami shin tawawun kudin nan a cikin makka ne a wajen makka ne akan hanyar makka zuwa madina ne baya halatta ka dauka matakar akwai ihrami a cikin ka manzon Allah yayi hani dangane da luqatatul hajj suntuwar mahajjaci ko ka ce maniyyaci mace ne ko namiji baya halaka ya suntuwa kai da kake da gaskiya labbaik allahumma labbaik labbaik la shirika laka labbaik ina kai da dauka gudi kuma ina kai su ina kenan kuma ai kai sai innal hamda wanda ya mata laka wal mulka la sharika lak shi ne aikin ka ba aikin ka wani ya tsuntuwa ko kwanno ka gani sai dai ka wuce su haka wanda shi ba ma zanci ba kai kana bukatar lokaci idan kai haka idan ka kira wani kace ya zo ya dauka shi a matsayin tsuntuwa ba dai dokan maka bai dauka ya je ya abin da shirya ta wannan babu dai amma da kira mutum ya kira wani ya dauka ya ce na shi ne ya ba shi Allah ya zanna da kyau hadisin rawahu muslim wa anil miqdam ibn ma'adi yakrib رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود ونهديث أنكر بودك بكدام ابن مأد يكرب رضي الله عنه يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم ألا كسورنا لا يحل ذو ناب من السباع بايا هلتا شم ما أبو تا هوري تكن دبوبين دي جيهم فلوتا وتسو دبوبي كلا بيوني أكوي دبوبين كدا الأنعام كدا وانن حلال دي أكوي دبوبين داجي تسو دبوبين داجي دكا واندي كذو ناب نفرقو غاشدا فلوتا سننكم غاشدا أو غاشدا أبن زامن جمسو بيكوكي أوزاكي جوا اي ذو ناب كدا ناب كدا to irin wannan dabbobin baya halakar cin su kaga da muka na ciki kura na ciki kalkeci na ciki zaki na ciki dilla yana ciki domin dukkaninsu suna farautar abu da haƙoran su nan gefe da gefe su kama su gatsa to duk irin wannan dabbobin baya halakar cin naman su zunabin minas sibai kira walal himarul ahli haka baya halakar cin jaki na gida naman sa haramun ne walan lukatatu min mali mu'ahad haka baya halatta cin dukiya min mali mu'ahad ta duki cin tsuntuwa min mali mu'ahad ta dukiyar wanda yake mu'ahad kafin da yake zaman amanar shi illa an yastaghni anha sai in ya wadatu da barinta ma'ana idan aka ce wannan dukiya ta kafiri ce wanda ake zaman amana da shi to cin wannan dukiyar baya halatta to tunda bai halatta bai dan kasance ta kenan to arrifuha abadan za ka yi ta kenan har abada ba za ka ce ba ne kala guda gaci kun bai ta dijo idan dukiyar ka kafirin amana ce wannan ne kafirin amana irin wanda an ci su da yaki ko kuma su ne na rafi ne suna zaune a karkashin daula ta musulunci suna zaune duka da kare ne kai yi dokoki za su ba da jizya to duk da haka wannan dukiyar ta kuma haramun ce gare ka ce za ka ci ko da jefar waye to abinda malamai suke cewa yaya za ka zo ka tsinci kuɗi a kan titin Ibrahim Tewo ko kuma ƙofar Nasarawa ko ƙofar Wuti yaya za ka iya gane wannan kuɗin na musulmi ne ko na kafiri ne shi ne malamai suke cewa karina ce ke sa a gane a rinjaye da su cewa wannan kuɗin musulmi ne ko wannan kuɗin kafiri ne idan an tsinci kuɗi a unguwar da take gaba ɗayanta ta kafire shi ko 70 cikin 100 zuwa 80 ta kafire shi to wannan kuɗin na waye amma idan an tsinci kuɗi tsakiyar ƙwaryar unguwar musulmi gaba ɗaya wannan kuɗin ne waye ka musulmi ne suka ce nan wurin ta'amal bi zannir raji ne za ka aiki da zato mai rinjaye amma ba yaqini ne kake da shi ba wannan karina ce wanda mutum zai dogara da ita dan gane cewa ga inda yake tsammanin dukiyar ta illa an yastaghni anha sai fa in ya wadata gaba da ta abinda yake nufi da istighna a nan gurin ai illa idza kanat al-luqatu mimma la tatba'u himmatu awsatin nas sai fa in abinda aka tsunta abu ne mai karancin daraja wanda mutane waɗanda suke na tsaka tsakiya ba sa kulawa da irin wannan shine muka gwada misalin sa ajiya muka yi ta misalai da ya kamata a ce an gane tujiya aka je ko na'am
wannan
mutum zai yi tigiya ba zai yake ba sai dan ababa ta shigo gidansa ko ka zama ta shigo gidansa ta zama ta na farko ma na yi ba tsuntuwa ba ne kadan kai ta shigo gidanka dan tsuntuwa ai ana yin ta ne a daji in dai ka dabbace a daji yake tsuntuwa cikin dare na zama mutum zai tsuntuwa ababa ko sai ya tsuntuwa gaba ko zagwa ko kaza na'am wannan ganganci ne irin na duka wajen bayan ke cewa an ce mutum idan ya zo sai ya yi bayanin kudinsa da yadda suke cikin tayi waje yanzu ya ce karɓan kuɗi sai ya shiga kuɗi cikin wata bakar leda bai tsaya ya zo bai yadda suke ba kawai sai ya taho wata sai suka bashi to idan wani sun tsaya zai ya kare kansa ya ce kuɗin nan kaza ne sai ka koma wajen wanda ya baka dan yi bayanin kuɗin. To shi yasa ita mu'amalar kuɗi ake son mutum ya rinka kirgawa. Ita ma'amalar kuɗi ake cewa ka rinka kirgawa ko ɗan banki suna cewa kirga kafin ka barkanta kan zai ka fito waje da zai ka kirga lissafi ne suka ba za su zai dan gadawo to balanta na kuma su faɗi ka ga an shiga cikin wani gararin ke ya kamata amanar kuɗi mutum ya zama mai kaffa kaffa kare bari a yaudare shi shi kare yaudar kowa dan ta ko ina in dai zaka rinka mu'amalar kuɗi karɓo daga nan gurin kai can gurin karɓo daga nan kai can gurin in baka kirga kuɗi wata ran za ka kwana ciki zaka je wa gidanka ya tura ka karɓo kuɗi wurin wani ana bin sabati ya zai da mutane suke ha'inci sai ga rafa din nan na 2,000 ko wata ta nan a zari ta kadda guda uku kan zari biyar kan zari shida idan kuɗin suna da yawa sun kai nara 50,000 ko sun kai nara 100,000 idan aka zo aka lissafi daga baya sai ga kuɗin wato wajen 3,000 da an sace ko 2,500 sai da mutane da zari ido ana ɗaukar jama'a zan muhalli saboda ita ha'inci yayi yawa yau galibi a wajen su ko da a bankuna ne wajen sama ya fitan suna ribar irin wannan gaggawar ka da ko idan ka karɓo da kuɗa ma da yake wajen su gina sun karanta psychology ne suna kallon a yadda kake sun gama karanta ka lokacin da ka zo kan kanta kana gaggawa ba za ka kirga ba to sai zalzale mu kuɗi ba ko da yake kila ko wannan gurin ba ai sai kano wannan ya karanta ma yawa duk bankin da zaka yi ta amalar sai in baka yi hankali ba ko wata rafa ta karɓo sai ka ga cewa ba a cikin take ba dan naira 5,000 ba a cikin take ba dan naira 2,000 ba a cikin take ba ha in ci ya riga yayi yawa ya zama ruwan dare kenan Allah ruba mana fi shi yasa yana da kyau duk lokacin da zaka karbi kuɗi daga nan ka kai can gurin ka san Allah akalli nawa ne kuma ka san yadda suke yan 20-20 ne ko 50 ne dan jin tsoron gaskiya Allah ka kare to hey in dai ya kai darajar da za a yi masa tsigiya cikin shi yasa nake ta san ku gane abin da muka gina jiya dan duk tamboyin da kuke inda kun gane darajar jiya da ba za ku tambaye ni ba duk ba da nan duk ya ce kowa duk ya ce duk ya ce ta kai tsigiya kenan ta kai tsigiya matukar ta kai matsayin da take ta taba a hahin mutu a wasatin na shi kenan ta kai tsigiya in ba ta kai wannan matsayin da shi ne ba za ka yi tsigiya ba.
ما لم يؤذن به شرعا يا تصرف في شكل عند بابات اذن اذا كوي هذا تزاء هذا سامو ريبا تو ريبا بتا كي بتي كي دي 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 لا دان وحالتا فورن كوما نمي كودين دي اما دي اصلا بابات اذن ليا تصرف ونن دوكير باب الفرائض عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه باب الفرائض باب نديك مغنى دنغني دهكن جوكن ترى بنغادو لفظ الفرائض جمعيني نكلمر الفريضة إذا أنت الفريضة هي المال الموروث دوتي يا ود أكي قادة أنغاني بو
duk da cewa alfariza kuma yana daukar rabu wanda ake bayo mai cin gado, kamar da yake nasiban mafruda rabu ne aban kaddarawa da za a baiwa kaza a baiwa kaza a cikin ayar lirjal nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda yani nasiban muqaddara yu'ta li kulli wahidin min al warithin. Rabu abin yankawa sananne wanda ake baiwa kowane daya cikin masu cin gado. Da haka ke ne idan an ce alfara'id ko ka ce su ne kaso kaso na dukiya da ake baiwa magada, ko ka ce alfara'id shi ne ma'arifatu ma ya ta'allaqu bil irsi, sanin hukunce hukuncen da suke da alaka da dukiyar gado. Wa an ibn Abbas radiyallahu an an kaiwa daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi, kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata gare shi yace alhiqul fara'id bi aliha, ko bayar da dukiyoyin gado bi aliha ga ma'abutan su, dukiyoyin gado na farilla ko bayar da su ga ma'abutan su, fama baqiya abinda duk yayi saura فهو لأولى رجل ذكر توانا أنا باير دشيني غنمجي مفي تنشنطة لأولى رجل ذكر غنمجي مفي تنشنطة كوكتي مفي كسنطي مالا ياي لمبا للكسا يتي الفرائض أبين داكي نفيد الفرائض الأنصباء لبو دومن الأنصباء جمعي لنا نصيب من مأخوذ من قوله نصيب مفروضة وأهل المتهقون لها هم المذكورون في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذا القرصين. دا أكت الفرائض قويرت كدسوا كباية الفرائض لأهلها كما أبو تنسى سوى أنني ما أبو تنسى المتهقون لها هم المذكورون في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذا القرصين. Suna ka ambata cikin wannan aya, Allah na muku wasiki cikin lamari ƴaƴanku da dukkan namiji a ba su da mace biyu zuwa ƙarshe. Wa aula rajulin zakarin, idan an ce namiji mafi cancanta huwal asabatu, su ne abin da ake kira al-asaba, masu cin gado ta hanyar asirki ba ta hanyar farali ba. Ayil baqi ba da istikmali ashabil furudi asbaahu, wanda yake cin abin da ya ragowa bayan ma'abuta farilla sun karbi rabansu. Yakunu li aqrabil asabati, wannan za a bayar da shi ne da wafi kusancin asaba min rijal cikin mazaji. Har yanzu duk wannan zancen zai zama kamar gauranci idan ba mun ƙara bayani ba. Shi rabon gado dukiyar iri biyu ce, ko dai abin da yake farali ko abin da yake asibi. Ko a ce a ba mutum sulusun dukiya, wato sulusi shi ne ɗaya bisa uku wansa, ko a ce a ba mutum sulusani na dukiya, wato biyu bisa uku na dukiya, ko a ce a ba mutum sulusun dukiya ɗaya bisa shidan dukiya, ya zama kashi ne kenan, kashi shida. Wannan shi da ake kira fara'id, domin kowane daga cikinsu fariza ne, fariza fariza ce kenan. Idan matambayi ya tambaye ka kam adadul fara'id min al-ins, sai ka ce guda shida ne, ko dai an-nisfu ko ar-rubu ko ath-thumn, wannan ajin su daya, ko kuma ath-thulutsu ath-thulutsani ath-thulutsu, wannan ajin su daya. Idan ka hada ya zama nawa? Shida. To dukkan wanda ba wannan ba shi ne ake kira asibci, wanda kai ba a ce a baka rabi ko a baka ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku. Kai idan mai ɗaya bisa uku ya ɗauka ko mai biyu bisa uku ya ɗauka, sauran da ya rage sai a ce naka ne, in kai kaɗai ne ko naku ne, kai da wani da wani, in kai da ɗan ne namiji daidai wa daida, inda mutum ne zakar musu lahazar kun sai. Shi ne mai rahabiyya ke cewa wa'alam bi annal irsa mal'alihuma fardun wa tasirun ala ma qusima, فالفرض في نصف الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والثلث بنفس الشرع، والثلثان وهما التمام، فهفت كل هاتف الإمام. وتذكر قبائل جدابيتي، كودي أتي وأنا أتي آتبتي، وأتي ياتي بالفرض، شين تشيء الفرض إنهم قداشدني، نصف باشين مكتر ربي باك. وربعن باكين مكتر ربي باك. ونصف الربعي ده رب ربعي رب ربعي يا المتين وبسنا ده بس تقص كده ده عبي ده عن كثا شهدو سيكا توجد ده يتكفو تنك ربع شبيرو امكا ده غباء ده يا دونا كنا ده بس تقص كده ونصف الربعي والثلث والثلث غا ثلثي غا ثلثي بنفس الشرع دين دنسا القرآن سيكو والثلثان وهما التمام نتوكا شده شيني الثلثان شيني تكوى wa fasqa kullu hadithin imamu haddathi dukkan mai haddace abu zai zama shugaban jama'a watan wata rana an baya haddacewa fa ba zai yi hujja to abin da yake gaba da tace masu sulusi ne to wannan shine abu da ake so na farko ka gane a cikin gado kenan wajen dukiyar gado dukiyar da iri biye ko farali ko tasibi duk wanda suke ci da farali din nan kuma sanannu ne wanda suke ci da tasibi kuma sanannu ne an gane ku yanzu idan muka dauke nisbi rabin dukiya mutum nan ne ke samun rabin dukiya cikin rabin gado gaba daya mutum biyar ne in ka san sai da Qur'ani ya bayani ka huta shi ke nan sai ka zo ka dauki rubu'i mutum nan ne ke cin rubu'i a cikin gado gaba daya mutum biyu ne in ka san su gaba ka huta in ka zo wajen sulusi mutum nan ne ka san su ka huta in ka zo wajen sulusani mutum nan ne ka sani sulusi nawa mutum nan ne ka sani duk wannan malamai sun tara sun fayyace sun rubuce sun bayyana misali ɗaya kawai da zan bayar da ya zo wajen nisbi sai ya ce wa nisbu fardu kansu ta afradi shi idan ka an ce a bayar da rabin dukiya to wanda suke da rabin dukiya kalar kalar masu cin gado ne har mutum biyar az-zawj wal unsa min al awladi wa bintu libni inda faqd al binti wal ukhtu fi mazhab kull mutti وبعدها الاخت التي من الابي عند انفرادهن اما خاصبي بس كيف يقول لك سن كالفا الزوج يدينا ايه قادر رغم دوك يرمى تسرى يوشي ينفع تردى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد دقنا سي اعمتي تنا ايه رغم دوك يرمى بابن تقوبا بتتبلي يوشي ينفع قواتي اتا وان كان واحدة فلها النصف daga nan sai bintul ibni kana da ɗa namiji sai ya haifi ɗa mace to ɗan ya mutu daga baya sai ƴar matar tana nan sai ka mutu ba mai cinka gado sai ita za a ba ta ne rabin dukiya daidai take da ƴarka da ka haifa ita ma ta shiga karkashin faɗin ma in kana wahidatan falaha nisfu daga nan sai wal ukhtu kenan ƴar uwa ɗin nan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma yar uwa wadda kuke uba daya in ka hada sun zama biyar miji ya ta ciki jikanya wadda ɗanka namiji ya haifa daga nan sai wa yar uwa wadda kuke uwa ɗaya uba daya ko yar uwa wadda kuke uba daya namiji zai wadda kuma sun ma ta kawo zuwa ya wadda ka haifa da cikin kawai in ka nan wahayi tamfala annisu haka ya wadda ɗanka namiji ya haifa ita wa in ka nan wahayi tamfala annisu duk sun sai karkashin wannan to wannan fa guda biyun yar uwa ɗaya uba daya da yar uwa uba daya كانت هنا آية الكرسية تكون صوت النساء يستفتونك كل الله يفتيكم تلك الآلة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها كتاب أختكم سواء كانت شديدة أو كانت لأب نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد شيء زي جاجيت زي جاجيت نيكم باتر دا يا جاجيني كنم ya zai da jirgin shi kuma duka shi yasa da aka ce ita tana da rabi ta aka ce shi kuma zai gaje ka sai ka koma can lizzakari mislu alhazin unsayi tun da ita ta gaje shi ta samu rabi shi in zai gaje ta me zai samu duka a ga zama wasu ciki ai ba wani salamu alaikum ba gaba ɗaya sai da samun yin ku gane da cewa dukiya ta farali da ake ci kala ce da ce bayanin ta ya gabata wadda duk ba wannan ba ta zama asirci to a babin rabon gado su ake ka gane su wane ne suke da farali kaza yanzu mun yi kuka bayani dangane da nisf masu cin sakala biyar ne ko to rubu'i masu cin sakala nawa ne sudusi masu cin sakala nawa ne sulusani masu cin sakala nawa ne as-sulus masu cin sakala nawa ne as-sulus masu cin sakala nawa ne idan ka gane wannan duk gaba ɗaya an tattara maka shi an jullace maka cikin ayoyi guda uku a suratul nisaa aya ta farko yusikumullahu fi auladikum zuwa karshenta sai ta biyu mai biye da ita walakum ismun wasarka zuwa karshenta daga nan sai ayar karshe a surar yastaftunaka kullullahu yuftikum tilka al-ala duk mai son ya fahimci rabon gado ya zama wajibi gare shi ya haddace ayoyin nan guda uku in bai haddace ba shi dai in ana kasuwar rabon gado baya wajen dan baya da jari dole sai mutum ya kiyaye waɗannan ayoyi guda uku ina fatan kun fahimta da kyau to kaga yanzu waɗannan ayoyi guda uku da duk wanda ke son fahimta rabon gado sai ya kiyaye abinda kawai zan yi ma wannan alƙawari shi ne idan mun je ƙarshe ma iya ɗaukar su mu fassara su ne su tuka wannan ayoyin mu da ku sai mu fassara su don su ci da kansu su bi mu abin da za mu karanta na hadisai su bi amma kar ku ɗauka cewa wannan zai iya sa mu fahimci rabon gado gaba ɗayansa a za mu fahimci dai manya-manyan jigo cikin rabon gado da ya kamata mu fahimta insha Allah da haka zan dakata da mu a nan wurin sai gobe lokacin kwallon ta huta ya za mu kwaɗai ta da ita domin sai su yi da maitar fahimta da lokacin insha Allah ne zai kwaɗa abin da za mu kwaɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da bai da muna so mu samu sauki dole wani ya rika karanta tambayoyin ya tace su tun kafin mu kare karatu da an gama sai rika karantowa da in ba haka ba in gama karanta yana da wahala mata. Tambaya ta farko da ke hannuna mai ita yana cewa yana tafiya sai sun ci agogo shi ma zai yi kila ko ba zai ba kai kamata ka biyo kanka ansa doriya akan karatun da muka yi. Wannan kuma ce ya tsuntsar kuɗi kamar naira 150 abinda mutane suke a wurin da mutane suke zaune yaya hukuncin wannan dan Allah zan faɗa mana gamammiyar ansa da kowa da ya fahimce ta tun jiya da ba ma ba zai rubuta wannan ba muka ce matsayin mutane dangane da wadata ko rashin wadata kala nawa ne kala uku akwai na daraja ta ƙasa akwai na daraja ta tsakiya akwai na daraja ta sama muka ce to duk abin da mutanen da ke daraja ta tsakiya ba sa kulawa da shi to irin wannan idan mutum ya tsince shi ba sai ya yi cigiya ba zai cika zai yi amfani da shi ila ba ta amfani da ba maganar cigiya sai dai inda ya ɗauka kafin ya kai ga yin amfani da shi wani ya zo ya yi cigiya ya yi tsira shi ne to dole ya ba shi kansa amma wata karɓa wanda ya yi cigiya zai yi amfani da shi. Wannan mun riga mun faɗi wannan tun jiya saboda ka ga bazai abunda ba ko duk abin da idan ka ajiye shi zai salwanta kamar da babban abinci ka ganshi wani ya ajiye wani wuri ka zo ka tsunta ko wani ka tsaya ya jefar da shi ne ko a daure cikin laida ko wani ta yadda in aka ce za a ajiye ma zai lalace duk wannan za ka yi amfani da shi sai dai in mai shi ya zo to za ka biya shi in bai zo ba shi kenan. Wannan mun riga mun faɗi wannan tun jiya to ka ga cewa ga wani abu wanda mutane yan saka tsakiya ba za su ba shi kulawa ba ba za su damu da shi ba wani abu ne da zai iya canzawa daga wannan bi'a zuwa wacce bi'a wato daga wannan environment zuwa wancan environment ya danganci zama na ƙauye ko zama na gari ina a wurin da abinda saka tsakiyar mutane a nan gari ba za a kula da shi ba yan a ƙauye ne ko nuri ko za ka samu za a iya kulawa da shi ko a wurin da yake mawadata saka tsakiyar su ba za su kula da shi ba idan ka zo nuri fa kere saka tsakiyar su din ba za su iya kulawa da shi to dan haka wannan ana mu'amalantan kowane gari da bi'a su. Ashe ba za ka iya ba da wani adadi na kuɗi ba cewa in kuɗi ne sun kai kaza za a ba da cigiya in ba su kai kaza ba za a ba da cigiya ba zan kalli urfin mutane a ɗabi'ar mutane shin wannan za su kirgata a matsayin mai yawa ko mara yawa kawai shi ne abin da aka ɗauka. Na.
Mun gama can cikin kuɗi su na cewa idan mutum ya mutu wani abu bai ɗauka ba saboda gudun zai ta neman mai shekaru shekara guda. Sai wani wanda ba zai ci ya bai zai ɗauka sai daga baya ne a kuma shi to wanda ya gani nan shi zai biya ku shi kuna da kuɗi ne ko kuma ijtihadi.
Ijtihadi ne. Wani ya yi irin wannan tambayar a cikin nan wurin ne ba riga na lokanta ba ne ba ya ga abu sai ya ga shi ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar cigiya ba sai ya tafi kyale shi mai ɗauka ba shi yana da laifi kaga kamar makamanciyar wannan ci ka ƙa'ida ba da laifi tunda bai ɗauka ba ba ya da laifi. Wani kuma yana cewa shi ya yi tsuntuwar kuma ya kafa shaidu a kai to amma yana cigiya kafin ya kai ga samun mai shi kuma sai shiga wani hali na tsananin rayuwa sai kira wannan shaidu ya ce musu to gaskiya zai taɓa wannan kuɗin da ke wurin sa don ga halin da yake ciki to me hukuncinsa. Hukuncinsa dai idan ya ci zai rubuta dai idan mai so ya zo to yana bin ka bashi ba za ka tozalta ba kan ga kuɗi a hannunka matakar larura ce da har tsakani da Allah ya ta tabbata a matsayin larura ta gaske to za ka yi amfani da kuɗin amma ka tabbatar rance ne bashi ne idan mai so ya zo za ka biya shi. In ko bai zo ba har aka yi shekara kuma har ma lokaci ya wuce shike nan kaga sun zama na kake abu zai ba su ba
idan shaidu ne ba zai ba su ba. A waɗannan guda biyu na ƙarshe duk suna bayani ne kan cewa kan dangane da ajiye ababen hawa. Akwai wanda suka ce ababen hawa da ake shigo da su har a maso kusa da masallaci sukan hana haɗuwar sahu galibi. Akwai kuma wanda suke cewa ababen hawan sukan yi cunkoso har wanda yake son ya wuce cikin gida baya samun hanya. Da haka suna ba da shawara dai da mutane masu halartar karatu kowa a bashi haƙƙinsa. Ni ban sani ba ko wace hanya ake bi a gari yan agaji, amma da yan agaji ya kamata su zo suna tsara ababen hawa da kula da su. Dan kila rashin tsaro daga waje shike sa kowa na kokarin ya shigo da mashin din sa ko kekensa ciki. Amma inda akwai tabbacin cewa bangare kaza masu mashina su ajiye, bangare kaza masu kekuna su ajiye, bangare kaza masu motoci, kuma akwai yan agajin da adadin su ya kai biyu ko uku, wannan ya tsaya wurin motoci wannan kaza, kuma ka'ida shi ne matukar an shigo an fara karatu wani ba zai dauki abin hawarsa ba har sai an tashi da minti biyar dan an riga an yi sallama kenan. Daga sallar isha'i da minti biyar ana sa ran kowa je wurin nashi, to kaga ina ga wannan zai taimaka. Amma yanzu har kafin mu samu amincewar su malam Dawud mun daura nauyin akan mu. Wannan sabisu yau mu zo kuma wani darakta na agaji shi ma yana gani shi duk kuma gashi duk suna zuwa amma cikin farin kaya. To wannan dai mun daura wannan nauyi ga yan agaji da Allah su bayar da haɗin kai don a samu wannan tsari wajen ajiye ababen hawa da tsaro. Allah shi taimaka mana. To wannan sun dai tambayoyin da na samu iya karantawa. Na. Ita kalmar dal ko abdalal a cikin alkurani tana da ma'anoni guda uku. Tana zuwa da ma'anar jahilci, mutum ya jahilci abu, ta fahimta da kyau. Kuma tana zuwa da ma'anar kafirci, mutum ya kaucewa tafarki madaidaici kenan. An fahimta ku? Tana zuwa da ma'anar fahimtar abubuwa bisa yadda yake ba, ka fahimce shi amma ba haka yake ba. Duk wannan akwai shawahid da Al-Qur'ani da ke nuna haka. Bayan annabi Yaqub da suka ce da shi tallahi innaka lafi dalalikal qadim, me suke nufi da dalala nan gurin? Rashin fahimta. Amma ba kana nufin batacce ne ba, tunda ya annabin Allah ce masa batacce. Domin dalalikal qadim rashin fahimtar abu yadda ya dace, su suna ganin bai fahimci abin da ya dace ba, me ya rashin fahimtar da suke tuhumarsa da shi? Suka ce la yusufu wa aqoohu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalalin mubin. Yanzu yusuf da dan uwansa a fifita su akan mojin soyayya, bayan gawan mu ne gwaraza masu karfi, mun fara amfani ma mun zama samari su ko suna yara yan kanana. Inna abana lafi dalalin mubin, lalle babanmu na cikin rashin fahimta mabayyana. Dai inda yana cikakkiyar fahimta, ya za a yi fifita wadancan yara yan kanana guda biyu akan majiya karfi samari karti har guda goma, ya fifita guda biyu akan su, wani amfani za su yi masa? To shi ne can suka ce innaka lafi dalalikal qadim, ad-dalal qadim yani min tafdhil yusuf alayhim kama ra'u aw kama yazu. To kaga dalal anan gurin adam ma'rifatul haqiqa kenan, sanin rashin haqiqa. Ha kuma kamar wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agana, wa wajadaka dallan ay wajadaka dallan yani ala ghairi ma'rifatil haqiqati min al-amri fa hadaka bi inzal wahyi alayk wa inzal kitabi alayk. Ubangiji ya same ka baka da sani sai ya sanar da ka, baka san wani abu da wannan ku, shine abinda Qur'ani ma da kansa ya tabbata, shine abinda da dama daga cikin ayoyin Al-Qur'ani suka tabbata. An fahimta ku? Amma wannan kenan. Haka kuma misali وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا أَيْذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. ضَلَّ عَنْهُمْ بِمَعْنَى غَابَ عَنْهُمْ, الضَّلَال بِمَعْنَى الْغِيَابِ. وَقَالُوا أَيْذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ يَعْنِي إِذَا غِبْنَا فِي الْأَرْضِ صِرْنَا تُرَابًا صِرْنَا عِظَامًا وَتُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ مَرَّةً أُخْرَى بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. waɗannan dai su ne ma'anonin. To da haka idan ka dawo kan wannan hadisi cewa ba mai ɗaukan dalla illa dal, yani balla ya arifa hakikata, matukar mutum ya ɗauka ba da nufin ya yi shela ba, kawai ya rike ya amfani shi, to bai san hukuncin ta bane ba, batacce ne. Kaga a nan ba a nufin batacce wanda ba musulmi ba, ba a nufin wanda bai san wannan hukuncin bane kawai.
Na eh amma nan ne yana sunan littafin da ka kawo wasan wakin nan
cikin wannan wake suna cikin manzuma ni tarhabiyya, yana ɗaya daga cikin kananan littafai da aka wake hukunce hukunce rabban gado ar-rahabiyya, kusan baiti 300 da wani abu ne, na manta adadin sa. In mutum da ya haddace shi kan zai samu ya haddace jullu ahkamul miras, mafi yawan hukunce hukuncen da suke da alaka da rabban gado, komai ya kawo maka shi a wake cikin sauki.
Wani idan cikin ya dabba da kasance bayan an samu shekara, kuma sai mai dabbar ya bayyana kai kuma a lokacin ba ka da halin biya, yaya za a yi wannan
yadayi? Ai, tambayar da muka yi tazu ta shafi wannan, ka yi amfani da dukiyar da ka tsinta ko mai shi bai zo ba daga baya yaro, za ka biya shi, ta zama bashi a kan ka kenan, za ka biya dole. Na'am, me kake malam? A ka'idar rabon gado, ƴaƴanka wanda ka haifa kai tsaye za su ci gadonka. Amma jikoki iri biyu ne, jikoki da ƴaƴanka namiji ya haife su, to wannan za su ci gadonka. Amma jikoki da ƴaƴanka mata suka haife su, wannan ba su da gado. Ka fahimta da kyau? Shi ya sa ko da zo muka iyakance, muka ce da jikarka wadda ɗanka namiji ya haifa, ashe jikarka wadda ƴarka mace ta haifa ba ta da gado a kanka. Da aka suke cewa banuna banu abana'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al-aba'idi, banuna in kana son ka san suwa ƴaƴanmu, banu abna'ina su ne ƴaƴa wanda ƴaƴanmu maza suka haifa, duk wannan suna cikin ƴaƴanmu za su ci gadonmu. Wa banatuna, amma ƴaƴanmu mata, banuhunna, duk abinda suka haifa na ƴaƴa, abna'ur rijal al-aba'idi, ƴaƴan waɗansu mazajen ne can bane santa ba ƴaƴanmu bane ba. Ba za su ci gadonmu ba. Akwai dangantaka amma ba gado.
Idan mutum ya yi tuntuwa kafin ya fara shera, sai ajali ya sauka masa, yana da niyyar shera kuma ga shi ba wanda ya sani, magada suka sa a gado, yaya matsayinsa?
Tunda ba su sani ba suka sa a cikin gado, babu laifi a kansu. Allah baya kawo mutum da abin da bai sani ba, shi ma babu laifi a kansa, tunda ya mutu bai kai ga yin cigiya ba. Shi yasa ake so da kafin ta ɗin ka sa shedu. Ko da baka fara cigiya baka sake ni, daga amfanin sake din ya fito a nan gudun cikin wani tabbiyar.
Idan mutum ya cigiya shekara guda bai zo ba, kuma kuɗin ya kai na zarka, shin zai cire masa zarka?
A'a. Idan dai har ya kai shekara guda bai zo ba, to a wannan lokacin sun zama nashi. To tun da sun zama naka, za ka haɗa da kuɗinka na da sai ka fitar musu da zarka gaba ɗaya. Ina fata an fahimta. Sai in ya zanto lissafin fitar da zakarka ya riga ya wuce tun cikin watan Rajab, lissafin tuntuwa ta yi tun Rabiul Awwal, yanzu Rabiul Awwal ya zago, mai kudin bai zo ba, sun zama naka kenan. To yanzu kuma su za ka fitar musu da zakarsu kenan, su kadai. Daga nan gudan sai ka sa sauran kuma cikin dukiyar ka, kuma ya shafi duk shekara ka fitar da dukiyar kai da ka saba cikin watan da ka saba. Malam, shin ya
halatta mutum daga tuntuwa ya ci ɗauka?
Mun karanta a baya.
Kamar mutum da ya yi tuntuwa, ina tuntuwa kuma da ya cikiya ba ya cinye, sai kuma ya zuwa ji, wato ya yi tuntuwa ina cinyewa sai kuma ya zuwa ji ya daina.
Da can bai san hukuncin ba ne ya daina, ya ce yanzu shi kenan sai ya daina. Daga lokacin da mutum ya ji sai ya gyara al'amuransa. Sai dai abubuwa da duk mutum ke yinsu bisa kuskure, in suna da ta'allaki, suna da alaka da haƙƙin mutane, in an zo an tambaya dole za ka biya. In ko ba zo ba dama shi kenan ya zama naka. Yanzu laifinsa shi ne laifin rashin cigiya. Ita kuma tsuntuwa dama abu guda biyun nan in ka san baka da su kar ka ɗauka. Abu na farko ƙarfin rufin amana, abu na biyu ikon yin cigiya da shela. Ko da kana da rufin amana in baka da shela ba za ka ɗauka ba. Ko da kana da zafin shela kai da san kira a garinku, amma ko baka da amana ba za ka ɗauka ba. dole sai abu guda biyu sun haɗu.
Ma'ana assalamu alaikum, akan bayanin da aka yi kan zina, ina hukuncin suna mun gafiya da kyan wadera da daji da rinja.
Waɗannan dabbobi shin suna farauta da haƙoransu ko ba sa yi? Duk sun shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk sun shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cin gafiya da cin kaza da cin kaza, duk wannan abin diddai da wanda ke zuna min as-siba wa zu mikhlab min at-tayr, haramun ne da nassan hadisin annabi, ba idan mun kauce masa. Alaikum salam. Su ga ka'ida, idan aka ce ga ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya, ga ‘yan uwa waɗanda suke uba ɗaya, suwa suka fi kusanci wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, sai in ba su ne na uba ɗaya suke cin garin. Ka fahimta? Wannan duk yana daga cikin abin da in Allah ya kai mu gobe da darasin da za su biyo baya da suka shafi gado, za mu ƙara bayani a kai. Daga guda biyun nan da suka ɗaga hannu shi ke nan. Zaga mu jinata. Za a fitar masa da zakka, dama idan mutum ya rasu kafin a yi maganan gado sai an lura da al'amura guda hudu. Abu na farko mu'unatu tajhiz, abinda za a yi tattalinsa zuwa kabari. Ciki za a sai likkafali in ba a samu wanda ya bayar sadaka ba. Ciki za a biya waɗanda za su yi masa wanka in ba a samu wanda za su yi masa wanka sadaka fi sabilillahi ba. Ciki za a biya masu hadar kabari in ba a samu wanda za su gina kabari sadaka ba. To bayan an yi wannan mu'unus tajhiz, abu na biyu da za a yi da dukiya shine sai a duba bashi. Da wajen bashi shine suke cewa iri biyu ne, akwai bashin Ubangiji, akwai bashi na bayi. Bashi na Ubangiji shine kamar wanda ka faɗa. Ga zakka ta zo ta wuce bai riga ya biya ba, ko sauran wata ɗaya ta cika bai riga ya biya ba, duk za a ɗauka a fitar da zakkar wannan. Ko ta shekarun baya adadin shekaru duk bai biya ba, duk sai an cire idan an zo kafin a raba ga. Sai da ka san gama, ya za ka yi tambaya cikin tambaya. Duk idan aka wannan sai an biya wannan bashi na Ubangiji kenan. Haka kafara na ce, kamar kafara ta hau kansa ne ya ce da miskinai goma, kafara rantsuwa kenan, ko yi musu tufafi sai bai yi ba, duk za a ɗauka cikin wannan ayi. Ko kafara ta ‘yantar da bawa ta hau kansa duk bai yi ba, za a ɗauka cikin wannan to ayi. Duk wannan basu suka da ke da alaka da Ubangiji kenan. To domin sai basu suka na bin Adama, basu suka na bin Adama, mutane da ke binsa bashi, wannan na binsa kaza, wannan na binsa kaza, duk a biya musu. To anan malamai ke yin saɓani da bashin Allah da bashin mutane, wanda za a fara gabatarwa? Waɗansu malamai suka ce a fara biyan na mutane, tunda shi Allah alganiyu ne. Nan kana je da wannan ya ƙare kuma wannan bai abin nan ba. Waɗansu suka ce a fara biyan na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan sun ɗauki umumin hadisin fadainullahi haqqu an yuqda, fadainullahi haqqu an yuqda. Daga nan gudun sai wasiya, a duba in ya yi wasici da dukiyarsa cewa a bawa na kaza, sai a ɗauka a baiwa wani. Daga nan abin da ya rage bayan waɗannan al'amuran, to shi ne za a raba gado a ciki. Duk ɗaya ne, duk wanda ka yi. Ka fahimta? To sai kai mai kace ne. Abinda muke magana, dabba ba a ce mata as-sabu'u, as-sabu'u wanda jam'insa shine as-siba'u, sai in tana da siffa guda biyu za ta kai farmaki, sannan kuma za ta gatsa da hakorinta. Wanda take kai farmaki ta buge abu da ƙarfin jikinta kawai, ba ta gatsa da hakorinta ba, ta zaba ta shiga cikin wannan ma'anar ba. Da haka suka yi saɓani dangane da cin naman giwa, ya halatta ko bai halatta ba. Tunda giwa shi da haƙorinta take kashe abu daidai da ƙarfin jikinta, to ta kaga ba za ta shiga cikin zuna ba. Duk da cewa wannan saɓani ne, yanzu ba ma fagen cewa wurin gayar da wanne ne ya fi ƙarfi, amma da mai haifar da saɓanin saboda ba ta da wannan, nab da take kama abu da kashe da shi galibi da karfin da take kashe abu wadun su kuma suna ganin suna kashewa da karfin da kuma suna amfani da wannan hauran da kai to da kaga dole a samu wannan dabbar da take asabu ita ce wanda take tafi farmaki sannan kuma ta gasa abun da wannan fikokin ta din nab din kenan to wannan tashi da shi ba za a tuna ba ya fahimta shi yasa na bashi a jumlace dukkan wanda idan mutum bai fito fili ba kuma kar ku fito da shi fili suke ne sai a bada ansa ina jin shi ni na fahimci me ya tambaya kuma shi na tabbatar ya fahimci amsa da na bashi ni da shi kowa ya sayawa kowa shi ke ne a daidaita.